godiya da ya kawo mu yau ranar 17 ga watan Ramadan. Tafiya ta tafi shekara ta 1443 hijiriya, wanda ya dace da 18 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya. A yau mun tashi da ni'imar ruwan sama a wannan gari mai albarka, muna yi wa Allah godiya. Allah ya ƙara mana yarwa da wadata, kuma Allah madaukakin sarki ya sa muna da rago mu amfani da wannan ruwa. Muna ba wa ƴan uwanmu ɗalibai haƙuri, mun shigo cikin masallaci ba da yawa suna waje, sai a yi haƙuri da na waje da na masallacin da ɗaya ne. Allah ya ba ku lada. Kuma muna buƙatar a samu nutsuwa saboda mu samu mu yi abin da za mu yi ko. In za ku iya tunawa, mun faro magana jiya, ba mu gama ba. Magana a kan tata burza da fafatawa da ake ta yi a kan shin dole ne mace ta yi wa mijinta hidima a gidan miji ko ba dole ba ne. Abin da ya tada da wannan magana shi ne, da yawa wasu mata suna neman su kashe aurensu tokin soya, sai ta ce ai yar ga wace gare mu wace za su soya maka. Ya ce to ba ta taɓa naman ba, kuma tana zaune a gidan shi. Karku yanzu da wannan tunanin ku kashe aurenku. Ni na wannan bayani ne don saboda gudun kada aure ya mutu kawai, ba ka ba sai na shiru. Duk wata ta zai da ba ta taimaki mijinta ba, ya gaba zai iya bukin da ake sai an karatu ya ce ta gaba. Shi ya kashe kuɗi ya je siyo rago, ya kashe kuɗi ya sa aka gyara, ya kashe kuɗi ya sa aka gyara. Kuma ke ba za ki ba da lokacin ciki gyarawa a ci. Wannan ta sa yanzu a wasu ƙasashe inda wannan tunani ya yi ƙarfi, wallahi mutum sai ya dawo gida matarsa ba ci abinci ba, sai ta ce sai dai ka tafi da mu hotel je mu ci abinci. Mutum kullum sai dai ya ɗauki matarsa da 'ya'yansa su tafi gidan cin abinci fa, su je a zauna a yi odar abinci a kawo, da daddare ma ya daɗa ɗibarsu an haɗa shi da yake. Ita kuma ga kicin, ga kayan kicin, ga komai ba za ta dafa ba. Saboda an samu ra'ayin tunanin cewa a yau ba dole ba ne mace ta dafa mijinta abinci. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce irin wannan magana ta cewa mace ba sai ta yi wa mijinta abinci ba ko hidima, ya ce qawlun da'if, da'ifun ka za'afi qawli man qala la tajibu alayhi al-ishrat wal wada. Kamar yadda wasu ma suna cewa wai ai shi ma namijin ai ba dole ba ne ya kyautata zamantakewa da matar, sannan alaƙar aure ba dole ba ne. Wasu su ma haka suka ce, kin ga an fara kawo rikici kenan, tunda ba dole ne ke mun ba to ni ma ba dole ne nake ba, ma'ana ba wajibi ba ne a kyautata zamantakewa ya kula da ita. Suna abin da ya shafi harkar auratayya ya ba ta hakinta, shi ma wasu suke cewa ba dole ba ne. Shi ne Ibn Taymiyyah yake faɗa a kan wannan, ya ce wannan ba daidai ba ne. Kina wannan ya ce fa'ina hada laisa muashiratan lahu bil ma'ruf. Qur'ani ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ita ta ƙi ta kyautata. Kai ma miji an ce ta kyautata mata, yayin da namiji ya ce zai ɗauki nauyin mace ba, da zai mata buƙatar ta abinda take so ba, ai an saba wannan ayar. Ibn Taymiyyah ce yanzu mutum fa abokin tafiya a tafiya, inda za ku yi tafiya da mutum daga nan zuwa wani gari a mota, ɗan uwanka abokin tafiyanka yana da haƙƙi ka taimake shi a kan hanya, ka taimake shi. tafiya kawai ta hada ku da mutum as-sahibu fi safari alladhi huwa nadhiru al-insanu sahibihi fi al-maskani yace kamar ai abokin zaman ka ne a cikin gida to makoci ma an ce ka kyautata masa ka ce maka masa yanzu a zo a waye gari a ce wai mace wai ka tace miki mijinta makoci ma fa an ce wajibi ne ka taimake shi ka karka bashi ya kwana da yunwa in kana da hali da sauransu abokin tafiya da kuka hau hanya shi ma ka taimaka masa ibn taymiya ce in lam yu'awinhu ala maslahatin lam yakun qad asharahu bil ma'ruf duk wanda yake tafiya da abokin tafiya bai taimaka masa akan maslahar rayuwa ba to bai yi zamantakewa da kyautatawa tare da shi ba haka ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa mujallali na 34 shafi na 92 Muhammad Siddiq Hassan Khan shi ma yayi magana akan waɗanda suke cewa ba wajibi bane mace ta taimaka wa miji ko ta yi aikin gida yace wannan maganar tasu ba haka bane kuskure ne akwai wanda suke kafa hujja da fadin Allah ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nashitum yace wa mastidlalu za'ilin bi 'adami al-wujubi bi qawlihi nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nashitum wa nahu zalika yace falaysa mimma yufidu al-matlub wannan ba shine abin da yake wato fa'ilantar da abin da ake so ba samsam ba haka bane dalili na biyu da yake nuna wajibi ne dole ne tilas ne mace ta taimaki mijinta ko ta azaba mijinta ko ta yi aiki na gida shine a mazhabin hanafiya da jumhurin malikiya da maganar babban malami abu sauri da abubakar ibn abi shaiba da abi ishaq al-juzjani da shekul islam ibn taymiya duka sun tafi akan ainihin wato wajibcin ko tilashin mace ta taimaka wa mijinta ta hidima a gidan aurenta duk sun tafi akan lalle shi an yi haka suka ce as-sawabu wujubu khidmati al-mar'a li zawjiha bil ma'ruf daidai shine lalle mace ta yi wa mijinta hidima bil ma'ruf ki bi da kyau akwai nauyi akan ki da kin yi aure tunda shi ma ba shi ba zama yanzu mace in namiji ya aure a wannan ƙasar da gigice yake fita ya je nemo wani noman kuɗi zai yi wani aikin ƙarfi wani tonar rijiya wani faskare wani aikin gwamnati wani kasuwa kullum maza a gigice suke suna fita su je su nemo abin da matansu za su ci wai kuma sai mace ta zo ta miƙe ƙafa a gida wai ba za ta yi ba a mazhabar hanafiya suka ce idan mace ta ƙi ta yi wa mijinta ko niƙa ko gurasa ko dafa abinci ko na makamancin wannan in ba ta da lafiya ko ba ta da iko ko akwai larura to wajibi ne mijinta ya zo ya mata da an ya ci ha da ta'amin muhayya ya je siyo abinci ya kawo mata tunda akwai wani uzuri da yasa ba ta iya na'am akwai matar da ba za ta iya yi ba an sani amma idan ya zamanto tana iya yi to wajibi ne sai ta yi mijinta yace kuma wala yajuzu laha akhdhu ujratin ala zalika bai halatta ta karɓi kuɗi ba lada ba wata mijinta ya ce aika za ta ce nawa za ka biya ni hidimar gidan nawa za a biya ki yace li wujubihi alaiha diyanatan saboda wajibi ne a kanta a kan addini ya ce kuma walau sharifa ko da wata babbar mace mai matsayi a gidan masu kuri sai ta yi wa mijinta hidima alhamdulillah yanzu an samu ma ci gaba wasu daga cikin maza suna taimakon matansu su kawo musu 'yan aiki akwai matar da ake gaya mu aka ce tana da ƴan aiki sun fi mutum 20. Akwai wadda da kanta suke gaya mun ta ce wanda suke hidima a gidan nan a kanta kadai wallahi sun kai mutum 50. Na ce tufa ta ce kwarai da masu gadinta da masu shara da masu tuka mota da masu bayan fulawa da masu goge gilas da masu shirya takalma in an cire da masu yi wa yara wanka da masu shiga kitchen da masu fita su yi cefa ne da masu riƙe mata jaka in za a je unguwa kwarai kuwa ai maza suna ƙoƙari ai namiji kwai hidima inda ya samu wadata yana da kirki yana yi wa mace hidima da masu wanki da masu guga da yan aike wanda za a tura su a je kaza da wanda za a yi tafiya kasar waje su ake wa visa a tafi da su hidima yanzu ba kwa jin tsoron Allah mata ba za ku yi Allah godiya ba dangane da mazajen da suke muku wannan akwai matar da ba kawai komi ba ta dagawa wallahi waita in ta ga dama ce zai ke da komai wata nan gaba ina jin za a iya ciyar rike mu ne wa ciyar rike ni saboda zata in ku a nan kauye kuke ku tambayi matan da suke birni matan manyan mutane za ku ga yanda manyan mutane suke musu hidima ake kashe musu kuɗi sai yanzu wannan ba abun ayaba ba ne ƙungiyar mata masu neman 'yancin mata wannan bai kamata a ba su certificate na award ba a yabe su a gode musu akan hidimar da suke yi ba suna nan da yawa a ƙasar nan akwai matar da tun da take yau shekara 30 ba ta taɓa sunkuyawa ta yi wanki ba an ɗaukar mata mai wanki da guga musamman mutum zai ɗauki mai wanki da guga ya ajiye shi a gidansa yana ba shi albashi yana ciyar da shi yana kula da iyalinsa kawai don ya yi wa matarsa wanki wasu matan ma lalacewa ma wanda waya sunsu ma ba su iya wanki saboda lalacewa don ni ina cewa wannan abin lalacewa ne ki ɗauki wanda waya sunki ki ba mai wankin gida ƙananan kaya ƙananan wanduna breziya wai a sa su cikin kayan wanki ballagazajjiyar mace mara kimfi wacce ba ta san me take yi ba ita take mara tsari ita ce za ta zo ta ɗauki irin waɗannan kaya wai ta haɗa su a cikin kayan wanki ku gyara don Allah ku gyara akwai yan ƙananan abubuwa da wani lokacin mantawa kuke yi amma ya kamata mu rinka tunatar da ku mu sanar da yanzu akwai hankali a cikin mace don saboda tana da mai wanki ta ɗauki breziyar ta sa a cikin kayan wanki lalacewar ki ta kai ba za ki wanke breziyar ki ba ko ƴan wanduna a ɗauka ko ƴan singileti inners kayan ciki kayan jiki wannan ba a ba wa kowa ya saba ke za ki wanke da kanki da cikin toilet ɗinki ki gyara kayanki ke makin ɗan motsa jiki wanda suke buƙata a goge su dama a gida kuna da ɗan dutsen gugunku ɗan ƙarami ki ɗan daddalle saboda abin nan ya ɗan miƙe ya kyau yanzu wannan ba za ki iya yi ba da waɗanda suke ɗaukan kayan wankin mai gidansu ba za su wanke gajeren wandon mai gidansu ba sai su haɗa shi cikin kayan wanki wannan abin kunya wannan abin tozarta wallahi ba daidai ba ne yanzu ke ba za ki iya wanke inas kayan ciki na mai gidanki ba za ki iya ba singileti ba za ki iya ba ɗan kayansa na zaman gida ba za ki iya ba sai ki tattara su ki zuba su a kayan wanki a je a shanya su a duniya horar duniya kowa yana gani gajerun wandunan mai gidanki a wajen mai wanki ba kwa so a faɗi wannan sai ku canja fuska ranku ya ɓaci amma dole mu gaya muku gaskiya da haka wajibi ne ki yi wa mai gidanki hidima ki kula da waɗannan abubuwa ki kula da naki ki kula da nasa Allah gane da mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wajibu alal mar'ati khidmatu zawjiha bil ma'ruf min mithli hali mithlihi Ibn Taymiyyah ya san shi yana da ra'ayin wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima. Yace wai tanawwu dalika bi tanawwu'il ahwal, yana iya nau'antuwa kala-kala nau'in hidima din da irin yanayi da ake cewa. Yace fa khidmatul badawiyya laysat ka khidmatul alqurawiyya, yar kauye hidimar da ta saba yi watakila saboda ta saba wahala ba lalle ya zama iri daya da hidimar da yar birni za ta yi ba, amma dai dukan za su hidimar. Kamar yadda khidmatul qawiyya laysat ka khidmatul dhaifa, hidimar da mace mai karfi mai kadar-kadar za ta yi wa mijinta ba lalle ya zama iri daya da hidimar da mace mai rauni mara lafiya za ta yi wa mai gidanta ba. A nan abin da ake nufi zai iya yiwa ka auro mace wannan lafiyayya ce da ƙarfinta, tana iya ɗiban ruwa, tana iya wanki, tana iya kaza, tana iya shiga kicin, tana iya kaza, tana iya zirga-zirga, lafiyar ta ƙalau. To wata kuma ka auro ta tana da yawan laulayi, ba ta iya kaza, ba ta iya kaza, ko kuma yanayi ikhtilafil ahwal da ya faɗa. Yanzu misalin wata matar idan tana da ciki tana juna biyu, likita yana kafa mata doka cewa kar ta rinka ɗauka abu mai nauyi, kada ta rinka aikin wahala, musamman mace mai sabon ciki wata ɗaya wata biyu haka. Kin ga ya kamata mai gida ya kula, ko da suke sa mata aiki a gida su kula, in mace tana da ɗan sabon juna biyu to sai a lallaɓa ta har cikin ya yi ƙwari. Kuma wadda ta zo daga ƙauye watakila ta fi sabawa da wahala da zirga-zirga da shara da waje sauransu, to watakila wannan kuma 'yar birni ce wace saba ba, to sai an yi a hankali a hankali a hankali. Wannan shi ne adalci na shari'a, adalcin musulunci. Daga cikin dalilai da zan irgo mana ga sunan barkace su ne karatun za mu yau. Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara aya ta 288, walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja, lallai mata suna da haƙƙi akan mazajen su kula da su, su musu hidima, su taimake su, kamar yadda su ma maza suna da haƙƙi. Mislu alladhi alayhinna, kamar yadda su ma maza suna da haƙƙi akan mata. Ashe kun ga ayar Qur'ani ne ta ce namiji yana da haƙƙi na nauyin hidima akan matarsa, kamar yadda adalcin Qur'ani ya ce kai ma namiji akwai haƙƙin matarka akan ta kai akan ka kai mata hidima, ita ma tana da haƙƙi, ita ma kai ma kana da haƙƙi akan ta kai maka hidima. Malamai suka fassara, Ibn Kathir ya ce walahunna ala rijali min alhaqi mislu ma lirijali alayhinna, abinda fassarar aya take nufi mata suna da haƙƙi akan maza na hidima. Dole miji ya ciyar da matarsa, ya bata wurin zama, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, ya shayar da ita, ya ciyar da ita, ya kula da lafiyarta, ya faranta mata rai idan ranta ya ɓaci, ya mata duk abin da ya kamata, haƙƙinta na auratayya ya bata. Haka shi ma kuma yana da haƙƙokinsa nasa a kanta. Yace falyu'addi kullu wahidin minhuma ila al-akhari, kowane ɗaya daga cikinsu ya bayar da nauyi da yake kansa na ɗan uwansa, ma yajibu alayhi bil ma'ruf. Kun ji fassarar malamai na musulunci kenan, Ibn Kathir ya fassara wannan aya. So yana kan maza su ciyar. Yanzu daga cikin aikin da Allah ya ɗora wa namiji, hidimar da namiji zai yi wa mace a dole-dole, wannan maza ya kamata su ji wannan karatun. Alal rajuli ko alal rijali al-infaq, dole ne namiji idan mutum ya yi aure ya ciyar, wanda ba yi da halin ciyarwa ya haƙura da aure. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra walistafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim, wanda ba su da hali, ba su da iko. Qur'ani yace mutum ya haƙura, ba ka da halin aure, ba ka da halin ciyarwa, ba ka da halin kai ta asibiti, ba ka da halin kama mata gidan haya, ba ka da halin yi mata sutura, ba ka da halin ɗaukar nauyinta a cikin al'amuran rayuwa, ka haƙura da auren kawai. Gyara al'amura na gida na waje, ka kawo, wannan yana kan namiji. ya kawo cefane, ya kawo taliya, ya kawo shinkafa, ya kawo suga, ya kawo omo, ya kawo man gyada bai wadata ba, ya kawo manja bai wadata ba, ya kawo farin magi sai a ce sai ya karo dunkule ya je ya dada kawowa, ya kawo omo, ya kawo menene, ya kawo kai kawo kawo din nan za a lissafa akan maza. Abin wallahi yana da yawa. Allah ne kawai yake rike mana gidajenmu, komai fa kai ne. Ni wannan shi ne ke bakanta mu irin yadda namiji yake wahala yanzu a hidimar gidanshi. Wai sai wata wai ta zo ta zauna ta miƙe gaba, wai ita wai ba za ta yi aiki a gidanta ba. Amma za ki je ki aikin gwamnati a yi. Ki je ki ta hidima kina ɗauko fayil, ana daka miki tsawa, ba ki makara ƙarfe 8 kin ji, ki ta hidima. Saboda ana ba ki albashin 17,300. Albashin da mai gida yake baki, hidimar da mai gida yake miki, ya fi wannan kudin. Don haka ita mace ita take kula da sha'anin gida na ciki, ita ce minister of wato internal affairs kenan. Shi kuma shine external affairs, foreign affairs, abubuwa na waje, miji shi zai kula da shi. Yana kan mace ri'ayatul zawji wal waladi, ta kula da miji kuji wai ri'aya kiwo kula, ta kula da miji, ta kula da yaya. Duk wacce ta yi aure, mijinki hakkinsa ne a kanki ki kula da shi, ki kula da tsaftarsa, ki kula da lafiyarsa, ki kula da abincinsa, ki kula da shimfiɗarsa, ki kula da kwanciyar hankalinsa, ki kula da natsuwarsa. Idan ya dawo ransa a ɓace, hakki ne ki kwantar mai da hankali. Dole ne wannan a kula da wannan. Da yaya ma haka, ƴaƴan da ake haifa dole mace a gida ta kula da su. Sun yi fitsari a wanke musu, sun bata shimfiɗa a gyara musu, kayan su yayi datti a gyara musu, za su je makaranta a yi musu abincin karyawa, sun dawo a daɗa dafa musu, za su tafi islamiyya a shirya su, sun dawo a ɗebi littafansu islamiyya, an ba su homework uwa ta tsaya ta sa ido a kansu, za su yi jarabawa ki sa su yi karatu, za su yi unguwa yi musu wanka, sa musu turare, gyara musu jiki. Wannan duk aikin mace ne, ba aikin namiji ba. Yanzu duka wannan sai a ce ba za ta yi ba, wa zai yi? Ku yi wa kanku adalci, musamman matan 'yan boko. Wallahi ina muku wannan karatun, wata yarinya ta taɓa kira na wata rana, ina gaya muku wato muna da tabbaci akan wannan abin, tunanin nan da yake yaduwa. Akana makallawa na gajiya lafiya ƙalam, aure zan yi, muke Allah sa albarka. Mala amma fa ni gaskiya ba zan iya dafa abinci da wani wahalhalu na gida da waye-waye ba. Na ce to, kin gaya wa mijin ne, ya ce ya yarda, sai ta ce rikici muke da shi. Wai mala yanzu in mutum ya aure wai dole sai ya je ya shiga kicin ya dafa abinci? Ni ba abin nan na tsana a rayuwa ta irin shiga kicin. Na ce tsohuwar ki ba ta shiga ba, mamaki da ta haife ki ba ta shiga kicin ba, ta shiga, amma ai ka san al'amari komai yana canjawa. Na ce ba abin da zai canja. Allah sa mu haɗu da mijinki in ziga shi, ko ki auren a haka, ko kuma mu nema masa wata gangariya wanda za ta masa hidima har takalminsa sai ta wanke masa. Kai ta bugawa fa, saboda ta je an wanke mata wannan gwagwarmar, wai ita ba za ta yi abinci ba. Kamar wani ne da ya ji shi kuma zai aure ta a cikin zance, sai ta fara gaya masa ita fa ba ta cin tuwo. Bahaushiya musulma 'yar arewa Najeriya, wai zo yana magana tuwo, wai sai ta fara cewa wai me ye tuwo wai? Nace wallahi ta rera kare. Wallahi duk wanda budurwarsa sai gaya masa wai me ye tuwo, wallahi ta gama rena maka hankali, ta nuna kawai kamar ma diga ne kai daga sama ma ka faɗo. Wai ita tace kuma abin karyawar ta don iya sani wai irin doka ake kafa masa kafin a aure. Ita abin karyawar ta kullum da safe shayi ne mai madara mai kauri da wadatacciyar bambita, kuma shayin irin mai kaurin nan kitibir kamar koko, shayi ba kamar koko, kitibir. Tace to yana kaɗa kai, ke lalle ya faɗa gida mai tsada. Tace kuma da safe kullum sai ta ci soyayyen dankali da kwai. Dankali irin na Turawa nan da kwai, ba ma na Hausa ba mai araha, a'a na batu ne tace wani lokacin kuma doya da kwai wani lokacin kuma taliyar yara eh wani lokacin kuma chips the sauce wannan duk wanda ya aure ta ya ja babban kaya ai zai aikatu ai wasu matan masha Allah akwai hidima in kauna ya bugo waya yana neman fasaha ne ce kaga kar ka bata min lokaci ka bata kanka lokaci wannan yarinya ta fi karfinka yar gudni ce kawai wasar masu kuɗi ne kamar ta je ta haɗu da wanda ya dace da ita kana ɗan talaka ka je ka kai kanka nan ka haɗa takalman ka kai gaba in ba ka walla ba ku zauna lafiya ba duk matar da ba za a kawo mata buhun masana garinsa ta rinka tukawa ana ci ba da saman bita ba ai kaga akwai damuwa ai ya ce shi kuma a duniya ba abin da yake sha'awa a rayuwarsa irin tuwo na ce to kaga ya nuna ba za ku haɗu ba kenan mata mata ku bi a hankali ku daina dogon buri mata ku daina dogon buri ku daina nufi sai na yi kaza sai an bin kaza sai an bani kaza ki haƙura da abin da Allah ya baki sai Allah ya miki albarka dalili na biyu na wajibcin mace ta kula da miji ta yi hidimar gida Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات محافظة للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا قرآن يقول الله يقول ماذا سوني أسمد ماتا سوني سكي سيا أكنسو ابن كثير يفسر أمنا يقول الرجل قيم على المرأة namiji shine yake tsaye akan mace kamar yanzu a ce al-abu qayyimun ala auladihi uba shine yake tsaye akan ƴaƴansa yanzu a ce da ba zai ga ubansa ba a ce da ba zai wa ubansa hidima ba da ba zai wa ubansa wanki ba da ba zai wa ubansa kaza ba to kuma a ce mace ba za ta yi wa mijinta hidima ta aure ba wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu alaiha ibn kasir ya ce miji ai shi ne sarki shugaba sannan shi ne jagoranta shi ne mai hukunci a kanta fa na saba an ya kuna qayyiman alaiha da ka ya dace namiji shi ne sama da mace duk wanda yake sama da ka ya dole ka yi mai hidima ko duk wanda yake babban ka ne ai dole ka yi masa hidima kamar yadda Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja haka qur'ani ya ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da daraja suna da matsayi a kan mata ai fil fadilati wal khuluqi wal manzilati wa ta'ati al amri wal infaq wal qiyam bil masalih shine fasar abu da kofar da sha iska abu da lalle maza suna da ainihin wato fifiko akan mata a wajen yanayin dabi'ar su sannan da manzila da yin da'a da kuma ciyarwa dole namiji shi zai ciyar da mace ki kwanciyar ki bacci kina juyawa kawai kina jiran sai an kawo ware hakkin ki ne kun ga wanda suke tura mace ta je gona ta yi noma sun shiga hakkinta sai dai in ita ta ga dama wanda suke cewa ki je ki aiki albashin ki mu raba gida biyu sun cuci matar sai dai in ita ta ga dama dan yanzu wani al'amari kuma ya juya tunda kuke yada wadancan maganganun to yanzu kuma wasu mazan suna na yan boko idan mutum zai aure yarinya yar boko mai takardar digiri ko mai masters ko mai phd ko mai nce ko mai kaza wai sai a zo a yarjejeniya akan teburi cewa to in na aure ki gaskiya sai za ki ɗauki nauyin kanki za a raba aikin gida guda biyu albashinki 50 za ki kashe mana 20 a gida ni ma kuma zan kashe 20 wallahi wasu haka suke zama ake a teburi ke 20,000 20,000 mu haɗu yadda kuka san rayuwar arna wasu arna haka suke yi to wannan ma ba daidai ba ne in dai ciyar da gida ne in dai ɗaukar nauyin gida ne to hakkin miji hakkin mata ne akan miji ya ciyar da ita ya ɗauki nauyin ta duk abin da zai na wasanin gida magi sabulu omo tsintsiya tishu siga, gishiri, tattasai, tumatir, citta, attarugu, yakuwa, kubewa, alayyahu, lalu, duka mai gida ne mai kawo. Magana cewa a zauna a teburi a raba aiki, ke ki dau rabi ni dau rabi, sai in matar ce ta ga dama. Yanzu wata mata ta yi fatawa tana cewa ita wallahi al'amarin nan ya dame ta tunda ta yi aure mai gidanta ya aure ta da yake tana aiki a lokacin ana dan soyayya da kaunar juna, tace mutumin nan sai ya dan dage min kafa ya kyale ni, ni nake ta hidima, tace yau shekara 10 abin nawa yayi kasa, sannan sai na lura gaba ɗaya ya daina taimaka min, kawai ya koma gidan kishiya ita yake taimakawa, ya koma gidan kishiya ita yake wa, ita ba ta, ita baya yi mata saboda tana yin aiki. Waye yace dan matar ka tana yin aiki an dauke maka nauyin shari'a akan ta? Sai dai in kun yi yarjejeniya za ta taimaka, in ku tace za ta rike kudin ta taimaki babanta, to sai ta je taimaki babanta, kai kuma ka taimake ta. Dalili na uku, Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah a cikin suratul nisa'i. Ibn Kathir shi ma ya ce fasalihatu, abinda ake nufi daga cikin mata salihai, qanitatun, qanitatun ya ce yani muti'atu li azwajihinna, su ne matan da suke yi wa mazajensu da'a. To yana daga cikin da'a wa miji in ya ce ki aiki ki yi, yana daga cikin da'a wa miji ki dafa mai abinci, yana daga cikin da'a wa miji ki kula mai da yaya, yana daga cikin da'a wa miji ki zauna a gida, yana daga cikin da'a wa miji dukkan wata larura da ta same shi ba shi da lafiya ki masa hidima ki kula da shi. A daina magana, haka malamai suka faɗa. Yana daga cikin ɗabi'ar mace mumina saliha, min tabi'ati almu'minatu saliha wa min sifatiha almulazimatu laha, daga cikin sifofinta da ya lazimce ta take tare da shi. Kuma suka ce wa bi hukmin imaniha wa salahiha, yana da alaka da hukuncin imaninta da gyaruwanta, an ta kuna qanit, qanita muti'a, ta zama mace mai yi wa Allah da'a, mai yi wa miji da'a. Abba'atu an iradatin wa tawajjuhin wa ragbatin wa mahabba, ta so mijinta ta yi masa da'a, tana ainihin wato jin daɗi a ranta, sannan tana soyayya, tana masa hidima. Iga mace tana kasar kasar tana wa mijinta abinci, tana jin daɗi, ta kyautata miji, ta zauna ta sa shi a gaba, in ya ci abinci ya ji ya yi daɗi, ya nuna ya yi daɗi, ta yi ta farin ciki tana murna. Daga gobe za ta fara cefane irin wannan, irin waɗannan matan su ake so, irin wannan matan su ake so. Ba mijin da zai ce kawo min ruwa, baka da kafa ne, wai kawo min ruwa abu na, wai baka da kafa ne zaka ɗebo ruwa, zo mana ka jira ni mana, ban gama abin da nake ba, ko dole sai na zo yanzu. Wannan mata ce ba take gaya mijinta, ke ni kike gaya wannan maganar, an gaya maka din kai din kai waye, ni baiwarka ne? Wani ya yi sabon aure, irin mazan nan ne su kuma masu son sa mata aiki, dauko cokali ta dauko mai gwamnan wayata ta dauko ta zauna, kuma bai zai ba da umarni ba sai an zauna. In kika dauko wannan ta zauna, sai ce ta dauko min kaza, tana zama ɗebo min ruwan sha, ta dauko ta kawo ta zauna, duba min takalmi na yana kofa, ta zauna ya taba da umarni. To yarinya ce sabuwar zuwa, ta ce kaga ni kan na gaji, ke ya zan baki umarni ba za ki ba, ashe baki da mutunci, kike kai ne baka da mutunci, sai aka kaure da fada, ta ce ni ba baiwa ba ne, ta gaji. To kuma maza in za ku sa mata aiki, ku rinka lura, rinka ɗan ɗagarawa, akwai kamala, akwai kunya, akwai yakana, ba a ita bautar da mace ba, a ita azabtar da ita, ta maka wanki ta yi wa mahaifiyarka wanki, kuma ka ce dole haba ustaz, in ta yi a ragabar ta son ta, wannan ba laifi, amma ka dona mata ta wanke kayan mahaifiyarka abu ne mai kyau, amma in za ta iya. Magana ta Allah, Allah bai dora mata nauyin ta yi wa mahaifiyarka wanki ba, wannan ba daidai ba ne. Amma a bisa kamala, in kana da sauƙin sha'ani ta yi don kyautata wannan, ya yi sai ka nemo mai yi wa mahaifiyarka wanki sauransu, ko mutum ya je nemo kannansa bana gaggu, ɗan mata kanne bana gaggu, sai dirke su a gidansa. Amma su sai su kwanta, ita wannan saboda matar aure ce, bari ce ta bauta, wannan ma ba daidai ba ne. Ko yaranka ne da ka haifa in sun kai girman da za su yi wanki ba su yi wanki da kansu ba, to wasu mazan ma ba kirki ba ne da su. Allah kiyaye. Kanita mutia mai wato mai yi wa miji da'a mai biyayya, ina fata ana fahimta. Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa ya sa manzon Allah ya yi ta yaban mata masu bin mazajensu, kamar annabi ya san wannan abin zai faru, za a zo ana fannarewa maza ba za a yi musu biyayya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kimce da annabi sallallahu alaihi wasallama salihan nisaa quraishin limaqamihinna min azwajihinna, salihan mata na quraisha saboda matsayinsu a wajen mazajensu annabi ya yabe su. Wa husnul mu'asharatihinna lahum, da kyakkyawan zamantakewa da yake suke wa mazajensu. Manzon Allah ce khairu nisaa'in ركبنا الإبل الصالح نساء قريش أحناء على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. حديث الإمام البخاري أشين صحيح نساء يبان ما تنقري سكي ما تنقري شاوة تسكي ومدى جنسك واتو خدمة يتي ما تاوتا لسكي واتو المرأة الحانية تنسمى ما تنمي حانية ما تنمي كلها دي أعينتا من كلها دي أعين نجي شيني الحانية suna kula da yara hatta miji yana raye da bayan mutuwar miji. Hiya lati taqumu alaihim fi hali yutmihim, matar da take kula da marayu ƴaƴan miji marayu, kinci shine alhaniya, annabi ya yabe ta. Kai har ma wasu malaman suka ce wata matar saboda mutuncinta da kimarta, idan mijinta ya tara mata ƴaƴa da yawa sai ya faɗi ya mutu, sai ta kita yi aure saboda hanana, ta ce sai ta kula da ƴaƴanta, ta ce ina da ƙananan yara, ina ni ina zuwa in yi aure in zubar da su. To irin wannan matar annabi ya yabe ta, matar da za ta tsaya ta kula da ƴaƴanta, ta haƙura da aure na jin daɗinta don ta kula da ƴaƴan mijinta marayu. Ba matar da mijin ya mutu ya bar mata ƴaƴa bakwai, takwas, tara, goma, sha, shi kenan sai yan uwanta su zo su fara zuga ta, ke haka za ki zauna kina ta bautan ƴaƴan wani ya riga ya mutu, ke ba za ki aure ba, shikenan sai a watsa ƴaƴa, wancan a kai su wancan ƙauyen, wancan a kai su wancan ƙauyen, wannan a zo a babbaza ƴaƴa, ke kuma wai ki tafi gidan wani namiji, ki je kuma ki shimfiɗa ƙafa ki fara tara wasu ƴaƴa. Waɗancan da kika tara guda bakwai, takwas, tara, goma, ba ki kula da su ba, bai kula da tarbiyyarsu ba, bai kula da addininsu ba, kin watsa su kamar ƴaƴan kaji sun watsa a duniya. Ba laifi ba ne idan mace ta tsaya ta kula da ƴaƴanta har suka ɗan kai girma, daga baya ki aure. Idan kuma akwai mai kulawa da su cikin aminci, wannan ba laifi, ki auren ki a cikin wannan. In kuma kin samu mijin da zai kula da ke kula da su, to ya yi. Wata mata ta burge mijinta ya mutu, ya bar mata ƴar dukiyarta da ƴaƴanta, tana zaune tana kula da su, wasu firamare, wasu sakandare, wasu ƴan mata, wasu yanzu suke tasowa. Aka makanta ma tunda an ga akwai ɗan maiƙo. Eh, kun san akwai maiƙo, ai da rubutu ake akan kwai. Duk matar da wai mijinta ya mutu ya bata da kuɗi, sunanta wai guzuma. Eh, ƙwarai kuwa za a ja kaya kenan. To sai ta zauna ta ce a'a, ni ba zan fita daga gidan nan ba, za mu yi aure, ga ƴaƴana ina kula da su, ka rinƙa zuwa kana tafiya, ina nan gidan ubansu. Wallahi ba ki da shi ba, amma mutum ya zo ya tashe ki akan ƴaƴanki bakwai takwas, ya kai ki wani GRA, ke kuma ƴaƴanki ya bar su da ƴan gadi da ƴan aiki. A wannan zamanin wa zai kula maka da ɗanka? Wallahi ba wanda zai kula maka da ɗanka. Wata ta damu tana da abu, nace ki tsaya, ƴaƴan nan su ne rayuwarki, su ne mutuncinki, ki haƙura da sha'awar auren nan, ki ɗan lallaɓa su masu zuwa gidan miji, ki ɗan aita su kan gidan miji, wanda suke ɗan sakandare a samu a gama a biya musu kuɗin makaranta, wanda za su shiga jami'a ki taimake su, ki sa ido a kansu, ɗan shiga jami'a sun yi ƙarfi sun fara aiki. Daga bayan Allah ya baki miji, ki aure ki, amma yanzu ki tafi ki bar waɗannan yaya guda goma sha ki baje ki je wani gidan wani miji kuma mijin yayi alƙawari ya ce shi ba ruwansa da yayanta ai mazan zamani kenan ana son ki amma ba a san yayanki wallahi haka suke wallahi lazimu haka suke miji zai zo ya makale miki yana soyayya yana kaza 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 sauransu amma ɗanki a'a ai ba ɗansa ba ne ba yanzu wata yayanta ne suke zuwa mata ziyara bayan ta yi aure irin uban ya mutu sai yayan irin a wiki sai su zo mai gidan sai ga suna zuwa masa gida sai zo yace kinga ni fa wallahi to lori bu mai duka tun bondo suna cinye mu abinci a gida na ba yana murkuda baki kamar mara hankali wai ƴaƴan matarsa ce da mijinta ya mutu ta yi aure suna zuwa mata wiki an sai ta dan musu dan shinkafa da wake ta zansu da ji daɗi ran lahadi a dan shirya su dan hada musu biskit da dan alawa a ce su tafi can su je gidan iyayen miji shi ne miji ya zo yana murkuda baki shi ne zai dubi karfacin banza suna cinye mai abinci cikin dukkan aure abin da kika aura ke nan Allah gyara mana halin mu dalili na hudu isar Aliyu da Nana Fatima mun karanta a baya Aliyu ne ya ga hannun Nana Fatima ya yi kanta saboda mala'in nika da sirfi Nana Fatima nan yar gidan Annabi ne Nana Fatima nan ba ya mai gadara da uba irinta a duniya Nana Fatima nan ba mai matsayi irin nata dan ita babanta shine shugaban duniya gaba daya da na farko da na ƙarshe amma yau ga ta a gidan miji tana nika kin san nika ko kin san sirfe ko to Nana Fatima ta yi nika ta yi sirfe sai ke ga kiga kenan kina nan kin miƙe kafa an sai miƙe waya 750 kina daddanna kina chatting da wasu an ce kawo ruwan wanka kin ce a ba ki gama shiryawa ba tukunna wa zai yadda da wannan tunanin ya zai yi ba to ta zo Aliyu ya tausaya mata yace ki je wajen babanki ki ce baki baiwa da za ta taimake ki ta rage miki aiki kuma ta je wajen mahaifinta Annabi ta ce gashi gashi hannuna ya abin nan wahala ta yi yawa hidimar miji Annabi yace ya Fatima kina so nuna miki abin da wannan alheri ta ce eh yace in za ki kwanta bacci ki rinka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 yace khairul lakum min khadimin shi ya fi alkhairi gare ku akan mai hidima da zan baku wallahi haka Fatima ta koma ta ci gaba da nika da surfi a gidan Ali bin Abi Talib a nan wurin da ba nan dole ne mace ta yi wa mijinta hidima ba a bar yar gidan Annabi har hannun ta ya kanta saboda hidimar miji kuma da ba nan dole bane a kanta yaya Ali zai turo ta ce ki je gidan babanki ya taimaka miki inda hakkin Aliyu ne hidimar da matar za ta yi ai shi zai je nemo mata baiwa kuma Annabi ya san abu kuma bai kira Aliyu ya ce ya kai ka bar yata ta wahala har tannanta ya yi kanta ba da aka zaman aure ba zaman wasa ba ne duk wacce za ta yi aure ta shirya kamar yadda muna gaya wa maza duk wanda zai yi aure shi ma ya shirya za ka sha hidima za ka kashe kuɗi za ka yi wahala baka isa ka zo ka kwanta kai ta barci tun daga safar azhar ba ka ajiye matar mutane yar mutane ba dole sai ka fita ka nemo in noma za ka yi kai in kiwo za ka yi kai in sana'a za ka yi kai ke ma zama bai kama ki a gidan miji ba dole ki ka zarka zarki hidima ina fata ana fahimta aljuz jani Allah masa rahama yana faɗa yace ai Annabi sallallahu alaihi wasallam qada'a labnatihi Fatima bi khidmatil bayt ai Annabi ya hukunta wa Essa na Nana Fatima yace kawai ta je ta yi miji hidima yace kuma wa ala aliyin ma kana kharijan min albayt min abadi Ali kuma an dora masa nauyi duk abin da yake wajen gida na aiki shi kuma je haka Annabi ya hukunta haka Imam al-Juzjani ya faɗa Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama babi guda yayi a cikin sahihinsa babu amalin mar'ati fi bayti zawjiha wannan shine ilimi wannan shine shari'a wannan shine addini kuma wannan shine sunna din babban littafi na musulunci sahih al-bukhari babban malami Imam al-bukhari shi babin da ke magana akan mace ta yi aiki a gidan mijinta ta yi hidima kitabun nafaqat hadisi na 2361 a je a duba ya kawo hadisin Aliyu dinnan da Nana Fatima Nana Fatiman nan a riwaya ta Imam Bukhari zuwa tai tana kukan wahala kukan aiki a gidan mai gidanta. Tashku ilaihi ma talqa fi yadiha min ar-raha, tana kuka tana kawo koke wa babanta, hannunta yayi kanta yana ruwa saboda tsaban niƙa na gari. Niƙa yau ga ƴar annabi tana niƙa a gidan mijinta. Sai wata kuma tace wai ba za ta yi ba. Labari ya zo mata cewa ai babanki an kawo masa bayi da yawa da yawa, ki maza 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 ki je ya baki. Tana zuwa ta samu nana Aisha a zuwanta na farka na farko ta da nana Aisha, tace da Allah ki gaya babana a taimaka min. Nana Aisha da annabi ya zo sai ta gaya masa. A wannan riwayar ta Bukhari, Nana Fatima sai tace sai gashi muna cikin tsakiyar dare muna kwanci a gida mun rufe kofa, sai ga annabi ya zo mana, wa kad akhadna madaji'ana fa zahabna naqumu, mun kwanta ma da ita da mijinta Ali, sai ga annabi ya zo yana kwankwasa kofa cikin dare, sai muka tashi muka yunkura za mu tashi. Sai annabi ya ce da su, a alama kani kuma ku zauna inda kuke, ku zauna inda kuke a kan shi fudar su. Tace abun mamaki a wannan dare, fa ja'a fa qa'ada baini wa bainaha. Ali a wannan riwayar Ali ne yake ba da labari, sai ga shi ya zo ya zauna tsakanina da ita, ko Fatima tace sai ga annabi ya zo ya zauna tsakanina da mijina a shimfiɗa ɗaya fa ya zauna tsakaninsu. Tace wallahi, yace wallahi sai da naji sanyin kafar annabi a jikina, saboda cikin dare ne naji sanyi tafin kafar sai ya taba min jikina, naji sanyi hatta wajadtu barda qadamayhi ala batni. Sai annabi ya ce ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma, kuna so nuna muku abin da yafi alkhairi sama da abin da kuka tambaya. Na cewa an ba ku mai aiki, Fatima an ba ki mai aiki, to in za ku kwanta bacci, idza akhadtuma madaji'akuma, ko ataituma ko awaituma ila firashikuma, kun zo shimfiɗa ku za ku kwanta. Fasabbiha Allah 33, da miji da mata ku rinƙa yin tasbihi 33. Kullum ki gaya wa mijinki in za a kwanta a rinƙa tasbihi, girgije shi in bai ba girgije shi, girgije shi, tashi ka yi addu'a, ka yi addu'a, ba ya zai kwanta miki akan gado kamar an ajiye doya ba, kaya guda a zube, girgije shi ka ce ba ki ce ba ka yi addu'a ba. Kuma bincike ya nuna mana galiban yawa yawa mata ne suke sa maza su yi zikirin kwanciya bacci. Allah ya muku albarka, kuna kokari, sai sa wallahi ko kun yi laifi wani lokacin sai dan daga muku kafa, kuna da aiki a cikin mata. Mata yawanci su suke sa maza su yi addu'ar kwanciya bacci. Allah ya miki albarka, ƴar tsihiki ƴar arziki da zaki tunatar da mijinki yayi addu'a. Allah ya amfana da ke. Yace sannan ku yi alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34, khairul lakuma min khadimin, shefa alheri akan ba ku mai aiki. Annabi yace sai an jima aka tafi. Wannan dai bayani Nana Fatima dai ba zai ba ta mai aikin nan ba, ta ci gaba da yin aiki. So aiki ya same ki ga neman lada, a samun matsayin a wajen miji da samun ɗaukaka. Al'allama Ibn al-Qayyim ya ce a ƙarƙashin wannan hadisin a cikin Zadul Ma'ad, ya ce falam ya ƙulli aliyin la khidmata alaiha, annabi bai gaya wa Aliyu cewa ƴata ba za ta maka aiki a gida ba, wa innama hiya alaika, a kanka ne kawai. A'a, don kuma shi manzon Allah la yuhadithu al-hukmi ahadan, baya jin tsoron kowa, baya ɗaga kowa ƙafa ne ya zo bayanin hukuncin shari'a. Muhammad Siddiq Hassan Khan shi ma sai faɗa, ya ce tab yau ga dutsen niƙa ya yi tasiri ya faffasa hannun Nana Fatima, annar raha astarat fi yadi al-baturi mimma tafhanu, dutsen niƙa ya sa hannun Nana Fatima ya yi kanta ya yi ruwa saboda niƙa gari. Wal qilbatu fi nahriha, tsabar ɗaukan tulun ruwa suna daukan turun ruwa haka su dora shi anan haka har kusan mata suna daukan turun ruwa haka a dauka haka to wallahi a jikin na na Fatima saboda tsabar hidima wa mijinta anan dinta akwai tabon daukan turun na ruwa da take debo ruwa ta kai gidan mijinta tayi abinci wani mutum yana faɗa yana cewa a shi malam ke a littafin yace wala sharafa ka sharafiha ai ba mai matsayi irin matsayin na Fatima radiyallahu anha wa ardaha yace fa man za'ama annahu la yajibu alaiha illa tamkinu zawjiha min alwata duk mata da tazo ta zauna a gidan mijinta take cewa wai ba abin da ya wajaba a gare ta sai shin fada kawai shine wajibi a gare ta dangane da miji wa aradatu rujua bi ujratin amaliha kuma har ma take sai an biya ta kin san akwai wanda suke cewa duk aikin da za su yi a gida sai an ba su albashi an biya akwai wanda ake yarjejeniya wai duk abin da za ta yi wai biyan ta za a yi ba ta aure ce ba wai saboda zamani wai yanzu sai sai a biya ta yace lam tahil ijabatuha ila zalika malai yace bai halatta a amsa mata akan wannan ba ku koma cikin littafin ar-rawdatu an-nabiyya na sujid as-siddiq hasan khan haka ya faɗa Allah ya masa rahama to yau gashi an ce muku a nan kirjina na Aisha ka faɗarta saboda tsabar dakon ruwa da take ɗaukowa ta ɗebo ruwa ta ɗora a tudu ta zai ta yi wa mijinta hidima har alamar kanta a kirjinta a ka faɗarta wani shi ya zo ya kashe kuɗi ya kama gidan haya 500,000 wa matan shi ga bohol ga famfo ga kaza kaza da sauransu wata rana kawai ya zo wai gida ba ruwa kuma ga rijiya aka samu matsala ko buhun din ne ya lalace ko me ne ruwan sai an debo shi a rijiya ko a rizabuwa irin katon tanki da ake a tsakar gida a sunkuya a ɗiba ba kai bai ruwan wanka ba ba ya mai abincin safe ba me ya faru wai babu wai famfo ne ba ya kawo ya lalace tanki ya lalace yace ba akwai ruwa a gidan ba sai ai su ba su yi ruwa ba ba za ta ja ruwa a rijiya ba za ta ja ba wata rana ya dawo ba yi mai abinci ba me ya faru wallahi wai injin markaɗen unguwan ne ya lalace dan ka ba yi abinci ba yace ba akwai turmi na daka ba suka ce eh amma su ba su amfani ba su daddaka ita ba ta daddaka ta tafi da tumatir ai yar birni ce ai yake tudirin za ku gane kurakku ke kwashi kayan abincin gidan gaba daya taliya shinkafa makaroni kuskus madara kayan shayi da suga duk ya kwashi ya je siyo buhun gero da fili ya siyo buhun masara ya ce a niƙa masa aka niƙa masa geronsa aka niƙa masara ya ce to na nemo kuka kwano-kwano ya ce da daddawar ka lafiyayya da ba a cin daddawa gidan mu ya ce yanzu za a ci daddawa dan waken sa kwano biyu ya ce wake shine naman ku tuwo kuma shine abincin ku da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo abin da za a yi kenan ya ce kuma ruwa wannan ruwan na cikin rizabuwan nan shi za a rinka ɗiba a yi tabba suka ɗebi watanni suna fama haka ai sai gashi an canja aka daina cin wannan taliyar yaran da wannan wainar kwan aka daina ya ce ai wuri kuka samu ya ce yanzu haka uwata tana ƙauye uwata ni mahaifiyata tana ƙauye a gidan kara sai ta yi niƙa ta yi sufi ta ci abin da za ta ci kuma rijiyar gidanta zurfi da ita take tana da shekara sama da 70 har yanzu sai ta je rijiya ta biyan ruwa na zo na ajiye kunan 'ya'yan birni na kama muku gida na kashe kuɗi waye da ta tana wahala wai ki ce wai wai ba in min markare wai ke ba ki daddaga wai wai ba ki daddaga ma a tafi da tumatir wai turmi ba ki dashi yanzu akwai matan da saboda zamananci dan turmi din nan da ake zuwa da shi wallahi ba su dashi ba turmi a gidan saboda kawai ita ba ta ma daka yanzu da yawa mata barkwano in mai gida ya siyo barkwano wallahi ba za su daka wai sai dai a aika gidan wasu a daka a biya kudin daka barkwano an taba mu wannan garajen a gidana na ce tab lalle ku a ku gane kurau barkwano wai sai a je a kai ni ce a sai a daka ni na kusan dakan hannun ba na gida na na fi jin dandanan sa ai to ba shikenan ba abada Allah rayuwa tana iya canjawa ne iyaye na mata irin wannan alfahari da fankama da kuke rayuwa tana iya canjawa idan mutum yana da hali yayi alhamdulillah ranar da aka juya ba a samu dama ba za ki ba ba daidai ba ne akwai wanda fa a gidansa aka nemi wuka da za a yanka wuka da za a yanka wani abu kamar nama ko wani abu babu saboda kwata-kwata su matan da ba su da mu'amala da wuka ko mi musu ake gyara da Allah Allah ya ba ku ikon gyarawa to kun ji dalili na biyar dalili na shida da dalili na bakwai ya zo Asma binti Abubakar tana yi wa mai gidanta hidima na karanta muku Zubair ibn al-Awwam ina fata ana fahimta akwai dalilai da suka zo suka nuna matan sahabbai suna taimakon ainihin wato mazajensu da hidindimu ba abin da ba su yi daga nan har sati guda wallahi zan taka muku hujjoji da dalilai da suke nuna ainihin wato wajibcin mace ta yi wa mijinta hidima ta taimaka masa Imam Bukhari ya kawo manzo Allah ya ce wa nana Aisha ya sa ta aiki kuma ta yi aiki yace ya Aisha halummi almudiya in komo wannan yana zaune zai ce a bashi wuka yace da ta kawo yace je ki wasa wuka shi annabi yana sa mata sa aiki ya ga yawa Aisha yace ki ba mu abinci afaimina ki ciyar da mu mana da ni da mutane na ya Aisha astina ya Aisha kawo mana ruwa ashe annabi yana sa matansa aiki ashe Aisha ma mai matsayi tana yin aiki a gidan mai gidanta manzo Allah ya ce wa nana Aisha nawili ne al-khumrata mi komun sajjada mi komun abin sallah ta shike dauko kaza tayi daga masallaci yace ji shiga masallaci ki je ki dauko min al-khumra sajjada abin yin sallah ta tashi ta je tayi wata rana annabi ya ce nana Aisha dauko min kayana dauko min rigata nawili ne as-sauba fanawalatu kuma ta mika masa duk tayi nana Aisha tace da kaina ina wuyi wa annabi wankin kai tace wa kuntu aghsilu ra'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id annabi kawai sai zo yace ke wanke mun kaina kin ga hidabar miji saboda yana da gashi har ka fadar sa sallallahu alaihi wasallam sai ya mika kanta ta dauko ruwa ta wanke ta dauko turare ta sa ta dauko mai ta shafa masa ta gyara masa gashi ta daure masa kansa alaihi salatu wassalam duk matarsa ce take masa ke baraki ba wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mi ko mun turare nana Aisha tace kuntu tayyibun nabiyya inda ihramihi bi atyab ma ajidu ina shafa wa annabi hatta turare annabi kawai sai tsaya haka a tafe sa mai ana shafa mai a cikin sa a shafa mai a kansa yanzu wannan ba hidima bane hidima ce suna nan maganganu masu tarin yawa sun fi sau shirin masakiya wannan na mata annabi akwai na sahabbai ma suna nan hatta janaba takan ɗauki rigar annabi wankin kaya ɗin da ake magana a ce wai kada mace ta wanke rigar mijinta kada ta wanke safar mijinta kada ta goge takalmin mijinta wai ya za a sa ta wanke kayan mijinta in za ki iya ki wanke ki samu albarka nana Aisha gashi take cewa kuntu aghsilu janabata min saubin nabi ina wanke janaba a suturar annabi ashe annana Aisha tana yi wa annabi wankin kayan shi akwai laifi dan mata ta wanke rigar mijinta kuma akwai laifi dan yace miki yare yana kine dan yace ki wanke masa andawayar tsinsa ya jerin wandunan su kayan sa ranan kaya ki wanke to ko bai ma samu mai wanke ba ko ya makara ba sai ki dauki kayan nasu ki wanke ki goge ki samu turare ba wata tace wallahi ni tun da mijina ya aure wallahi na kore mai wanki da gugan sa yau yace zan bari wani ya mai mijina ya wanki tace ni nake yi tace amma fa na mallake shi nace a yayi wannan mallaka irin sa ake so a mallake miji da hidima ku gyara Allah ya ba ku ikon gyarawa insha Allah gobe sai mu sake sabon darasi ai yanzu kun gamsu dai za yi wa miji hidima ko to a ji a ce hidima Allah ya ba ku gidan aljanna mu ma za mu je mu ta hidima mu je mu nemo kaya a ci a sha a more a walwala a shakata ni yanzu ga kunan a gabana duk kowa miji sai yana nuna kokari mata kayan sallah insha Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته